Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5. Sai rero amfani, sarauniya, fara'a, nomad, da Lord da kuma niyya dukansu a zangon FM. Kan masu na'uran kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to su daddangwala VOA Hausa.com a duk lokacin da suka buƙaci hakan. Assalamu alaikum. Yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji abinda gwamnatin jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce zai sawa dokakin sanu. Kana ku ji tattauna wadda wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara yayi da tsohon gwamnatin jihar Kaduna akan batutuwa daban-daban. Sai Usman Ahmed Kabara da zai shigo da shirin sannan na kasa ba kasawa ba. Kana muna dauke da labaran da suka dauki hankulan jaridun Ghana daga bisani mu kawo muku sakonnin da ku masu sauraro kuka aika muna amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hatsi lafiya ga labaran. Shugaba Donald Trump jiya Laraba ya bayar da umarnin a gina katanga akan iyakar kasar Amurka da Mexico da ke kudu don shawo kan kwararowar bakin haure, yayin da shi kuma shugaban Mexico Enrique Peña Nieto ke sake jaddada cewa kasar Safa ba za ta biya kudin gina katangar ba. Trump ya yi amfani da ikonsa na shugaban kasa wajen rattaba hannu kan umarni game da batun bakin hauren, yayin da ya ziyarci sashin tabbatar da tsaron gida wanda shi ne sashin da aka baiwa aikin kula da kan iyakar Amurka. Muna cikin wani yanayi na rudani game da kan iyakarmu ta kudu. Kwararowar bakin haure daga kasashen yankin tsakiyar nahiyar Amurka na illa ga Amurka da Mexico, a cewar sa. Ya kara da cewa kuma na yi imanin cewa matakan da za mu ɗauka waɗanda za mu fara daga nan wurin za su inganta lafiyar jama'a a kasashen biyu. Hakan fa zai amfani Mexico gaya. Trump ya gaya ma kafar labarai ta NBC cewa cikin watanni masu zuwa za a fara aikin gina katangar. Sannan ya ci gaba da zakewa cewa Mexico za ta biya kudin gina katangar. Trump ya ce hanyoyin da Mexico za ta biya na iya kasancewa da wuyar fahimta ga wasu, wanda ke nuna alamar cewa ba wai kasar ta Mexico za ta miƙa ma Amurka kudi ne kai tsaye ba.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta tura wasu jami'an zuwa Gambia don su taimaka ga shirin miƙa mulki ga daga gwamnatin tsohon shugaba Jame zuwa ga gwamnati mai zuwa ta shugaba Adamu Barrow ya gudana cikin natsuwa, a cewar Dr. Ibn Chambers, wakili na musamman na sakatare jan na Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da shiyar Afirka ta Yamma. Wannan jawabin nasa na zuwa ne bayan da ya yi jawabi ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Laraba game da halin da ake ciki a ƙasar. A wata hirar da yi da murya Amurka, Ibn Chambers ya ce akwai buƙatar tabbatar da tsaron lafiyar shugaba Barrow da gwamnatinsa da ke tafe da kuma uwa uba 'yan ƙasar ta Gambiya. Ya kamata mu ba da goyon bayanmu don su tabbatar da gwamnati ta dora daga inda ta tsaya, mu kuma fahimci yadda aka tsara miƙa mulki abin ya gudana ba tare da wata tangarda ba. Wannan lamarin ya zarce batun wani yaya Jami, a cewar Ibn Chambers din.
Shugaban Amurka Donald Trump na kiran da a yi gagarumin bincike kan zargin tafka magudi a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar a watan Nuwamba. Yana mai ƙarfafa imanin da ya yi cewa miliyoyin baƙin haure sun kaɗa haramtattun ƙuri'u, ta haka suka sa aka fishi adadin ƙuri'u. Trump ya bayyana shirin gudanar da binciken jiya Laraba ta kafar Twitter. Ya ce binciken zai haɗa da abin da ya kira mutanen da aka masu rijistar izinin kaɗa ƙuri'a a jihohi biyu, da waɗanda baƙin haure ne su, da kuma matattun da aka yi rijistar sunayensu don a kaɗa ƙuri'u. Mai magana da yawun fadar White House Sean Spicer ya gaya ma manema labarai cewa binciken ba wai kawai zai tsaya ne kan zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016 ba, amma har da waɗanda suka gabata. Batu ne na sahihancin tsarin kaɗa ƙuri'a, a cewarsa. Spicer bai bayyana takamaiman waɗanda za su yi binciken ko kuma lokacin da za a fara ba. To amma ya ce masu binciken za su yi nazarin nau'ukan magudin da suka shafi amfani da bayanan tsaffin kundojin rajistar masu zaɓe da kuma masu zaɓe da suka ƙaura suka kuma kasance da rijistar zaɓe a wuri fiye da ɗaya. Sufaiza ya ce za a yi ƙarin bayani yayin da makon ke shuɗewa.
Labaran duniya ke nan, muka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Bari mu yaye kallabin rahoton namu da alwashin da gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya sha game da hukuncin kisa. Ga Mustafa Nasir ba tsaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Oh, by the grace of God, we catch someone red-handed. We shall make a good example out of that person. And if there are any murder cases proved, convicted, with no doubt, bring the warrants for their execution. I will sign.
Ya ce idan Allah ya taimaka muka kama wani a hannu, za mu ba da kyakkyawan misali a kan shi. Idan kuma har aka same shi da laifin kisa, kuma aka yanke masa hukuncin kisan, to fa zan sanya hannu a kan takardar. Gwamna Abubakar Sani Bello, wanda ya nuna damuwa matuƙa a kan wani sabon rikicin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane kimanin 7. Tare da ƙona gidaje da dama a tsakanin ƙabilar Gwarawa manoma da kuma Fulani makiyaya a ƙauyen Sabon Daga da ke yankin Baso a cikin makon da ya gabata.
I don't believe the yam was the cause of the problem. You can replace 1,000 bungas, but you cannot replace somebody's life. As far as I'm concerned, in Niger State, we do not have religious or tribal problems. But we have individuals that are hell-bent on making sure they create problems for us here in Niger State.
Yace ban yadda da cewa doya daya ta haddasa wannan matsala ba, saboda zaka iya mayar da doya koda guda 100 ka rasa, amma ba zaka iya mayar da rayuwar mutum guda ba. Yace a iya sani na dai bamu da matsalar rikicin addini ko kabilanci a jihar Niger, sai dai muna da wasu daidaiku da suka labe da hakan domin tabbatar da sun kawo matsala a jihar Niger.
But even if we want to move Niger State forward, we can't under the present condition.
Gwamna Abubakar Sani Bello dai ya ce ko muna son ciyar da jihar Niger gaba, to ba za mu iya ba a cikin wannan yanayi na rashin tsaron. A saboda haka akwai buƙatar yin karatun tanatsu akan wannan matsala. A ƴan kwanakin nan dai jihar Niger ta afka cikin matsalolin rashin tsaro, musamman ƴan bindigar da ke satar shanu da yi mamata fyaɗe da kuma yin garkuwa da jama'a da ma kashe al'umma a yankin arewacin jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
To bari mu shakata da wannan kafin mu ci gaba. To wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara ya tattauna da tsohon gwamnan jihar Kaduna Ahmed Muhammad Makarfi kamar haka.
To ka tambayi wanda ya kamata ka tambaya, saboda ni sanu ake cewa na mutu a lokacin da nake gwamna. Wannan ba ma abu ne da mutane ya kamata su ma damu kansu ba, ran mutum na hannun Allah. Mu dai a jami'ar PDP muna mushi fatan alheri, muna mushi fatan kuma da addu'a Allah ya bashi lafiya. Mu muna son mu karɓi mulki ne ta hanyar zaɓe. A siyasance ba wani abu da zai samu wani ɗan APC da zai amfane mu ba ta hanyar zaɓe ba. Mai yiwuwa ƴan adawan da ke APC, ka san APC ma gida-gida ne ko ƴan adawa, mai yiwuwa su ne ake nufi, saboda hala wani ne yake da wani nufi da ban a APC din da yake ganin halaya ya tare mishi wata kafa wanda misali zai amfana.
Ba ku ganin ƙila kamar inda ra'ayin wasu yake cewa abin da yasa ake kawo magana mutuwan shi ne idan aka ga ƙila shugaba zai wahalar kayuwa a dinga jingina abin ana sa ran ƙila in ba shi abin zai fi sauƙi.
Yanzu da Allah ya karɓi ran Margai Umar ƴar Adua, mulkin jami'an adawa ne ta karɓi mulki, to me yana ta cikin wannan al'amari? ka dai fahimci abin da nake nufi. In kai nazari zaka fahimci abin da nake nufi. In ma abu ne na adawa ba daga sauran jam'iyyu ne ba.
Menene wai tasirin yin adawa ne tunda yanzu kun zama ƴan adawa?
In ba adawa ai kama kariya za a samu. Ko kana ganin kai yanzu abu ya maka daidai muddin ba adawa, bayan an gama da wannan za a fada ma wannan. Kai ƴan jam'iyyar ma da suke mulki in wasu na da wani ra'ayi da ya sha bamban da na mai mulki, mai mulki na yi musu duk abin da ya so. In ba adawa kenan, saboda in ka cire adawa to ba mulkin demokradiya kenan ba. Amma ai adawa mai tsafta, adawa ba ana nufin cewa ai ta yarfa ne ba gaira ba dalili ba komai ba kyau. In an yi abu mai kyau za mu fito mu ce abu kaza da kai ya yi kyau, amma an yi abu ba kyau ba za mu jinkiri ba, za mu fito muna abu kaza da aka yi bai kyau ba, kuma ga hanyar da za a iya yi wanda zai fi yadda aka yi shi kyau.
Ka gamsu da yanayin adawar da jam'iyyarka ta PDP take yi a wannan ƙasa?
To ba dai bacci muke ba, kamar da yace adawa kala-kala ne. Ka san a Hausa kuma an ce murucin kan dutse bai fito ba sai da ya shirya ko? To a bar kaza cikin gashinta. Mu ba ma fargaban komai, mun san abin da muke, mun san inda muka sa gaba.
Kai gwamna a jihar Kaduna har sau biyu, kusan a lokacin ka an fara jin wani abu mai kama da rikici a wancan lokaci kafin ka zo da wasu tsare-tsare da aka ji abu ya tafi. Yanzu gashi abu ya dawo, rikici ake ta faman yi a kudancin jihar Kaduna, me za ka ce?
To ni zan fara ne da ma gwamna da gwamnatin jihar Kaduna da al'ummar jihar Kaduna, musamman al'ummar kudanci, ta'aziya da tausayawa bisa rayuka da dukiyoyi da aka rarrasa a kan wannan al'amari. Abu ne wanda dole ne a haɗa hannu a ga yadda za a kawo ƙarshen wannan al'amari. Ba abu ne da za ka zo ka sa siyasa a cikinsa ba. Duk wani yunguri ko daga hukuma ko daga al'umman wajen a ɗauki abin da ta wani ɓangare na siyasa, to ba zai sa a cimma nasara ba. Jama'a su za su kawo mu kansu tsarin da zai kawo zama lafiya, kuma abu ne wanda za a iya samu a yi nasara a kai. Allah mun yi zaman
dirshin ta makarafatila a lokacin. To har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu na yanzu agogowa ce karfe 2 na tsakar dare da minti 12 da dakika 27. Ga kuma shirinmu na gaba.
Nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba, mai nakasa da shi kai ilimi ya.
Mai sauraro assalamu alaikum, barkanku da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba, wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. Zamu tattauna ne a wannan mako da wani bawan Allah Misbahu Lawal Didi, wanda ya kirkiro da kwallon guragu a Najeriya, wanda yanzu haka ta watsu ko ina a cikin kasar. To amma kafin sannan, wakar da aka ji mun bude shirin da ita ce sabuwar wakar da zamu dinga sawa a cikin nakasa ba kasawa ba, wanda ita ce taken shirin a yanzu, wanda Abdullahi Aqilu Jugunu a madadin kungiyar nakasassu ya sa aka rera mana daga jihar Kaduna Najeriya, wanda yace tasu gudunmuwar kenan ga shirin nakasa ba kasawa ba, wanda kuma Ibrahim Muhammad shine mawakin da ya rera wannan waka wanda aka fi sani da Big Star.
Nakasa ba za ta samu kasawa ba, mai nakasa ta shi kai ilimi ya fi. Ya Allah mataimakin dukkan bayi, baiwa da gabo akan wakai ke yi. Wani kaga tawaya halitta daidai, a bisa kwakwalwarsa baya juyayi, zai yi kwakwarmaya da kowa ba haufi. Nakasa ba za ta samu kasawa ba, mai nakasa ta shi kai ilimi ya fi. Ai kushe da tsangwama bai mai komai, tunda ko ya sani ya kammala komai.
Haka zalika, muna da wata wakar da ita ma a sannu za ku ji ta, domin kuwa su bi suka rera waɗannan waƙoƙi akwai wanda kuma ya rera tasa, wanda ake kira Jibril Jalatu daga Kaduna.
Allahu gani mai iya taimakon dukkan bawa, ya mai nazari ko ya koshi ko cikin yunwa. Watan wataran sai ka ji ya gino abin cewa, wani mai nakasar sai ka ga ya tulotulon bai. Jiye kai ilimi dan ka zamo baragon al'umma.
Mu dai mun san nakasa ba kasawa,
Da sanin zamu dinga tsinkar wakan muna dan saka muku kuna dan morewa kuma har zuwa lokacin da zaku ji karshen wakar. To a wannan makon zamu tattauna ne kamar yadda muka ce da wanda ya kirkiro wasan kwallon kafa ta guragu amma fa akan keken guragu suke yin shi wanda yake sun kirkiro abin su da kuma yadda za su yi ta. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi
ta'ala. To da wa muke magana a cikin shirin na kasa ba kasawa ba.
Kana magana da Misbahu Lawan Didi Gurugu shugaban kwallon guragu na Najeriya wanda kuma shine ya kirkiro kwallon guragu wanda ake kira da suna para soka.
Wai lalle ina da tambayoyi yau.
Haka kuma bayan haka ma ni ne shugaba na Association of Polio Survivors of Nigeria.
Oh wato kungiyar wanda suka kai labari daga ciwon shan-inna.
Suka kai labari ga yasa.
Da farko me zaka ce game da yadda gashi musamman da kace kai gurgu ne kuma gashi kai ka kirkiro da wannan ta maulata guragu a ƙasa kuma ka zama shugaban wannan mutane to ya akai kai wannan tunanin musamman yanda Bahaushe yake kallon ku fa ko kuma in ce yadda mutane suke kallon ku a ƙasashen mu na Afirka cewa ai kunna kasa ba wani muruwa da za ku yi
gaskiya ne a wannan ina ganin a yanzu a Najeriya mun dan fara samun canji a wannan kokon tunanin da mutane suke da shi a da don yanzu ina ganin mun jajirce mu ma muna iya kokarin mu wajen mu nuna mutane cewa lalle fa tunanin su na dan nan kuskure ne kamar yanda da ake cewa shan inna ce ta kama mu yanzu an gane cewa ba wani shan inna ba aljari bane ta ce wanda kuma akwai yanda ake a tare ta kafin ta faru amma ta faru ba ta da magani to gaskiya lamari abubuwan da ya kai mu ga wannan na dai dai sunna yaro wanda suka sani sun sani ni mutune mai sha'awar kwallon kafa dan bikin ne da ake na kwallon unguwa muna yara da mu haƙi to gaskiya a babban abin da ya sa ni na waiwaya na kalli barin fara wani abu namu na guragu shine muna da club muna yara to lokacin an zo za a yi match sai kawai aka zare ni wani na taba kwallo da hannu ba za a ƙara sa nin buga match ba kuma club din ma ni ne ma nake tafiyar da club din to wannan abu ya bata min rabi ya bata rain a duniya sai na ga to ai tunda abin ya zama haka insha Allah ni ma sai ne wani abin da in an taba da kafa ni ma foul ne to wannan tunani da ya kai ni da muka je makaranta a Mariri na tsara yan uwana muka fara gawa tun ana da rafe da gwiwa a kan kasa har aka kai daga baya bayan mun koma Lagos muka samu akwai ɗaya mu da wanda ake kira Alhaji Long ya je yake shi ma yana yaro ya je Saudiya sai ya koyi irin hawa tayar nan wanda masu kafa suke hawa wanda ake kira roller skate to da ya dawo sai shi ma ya ga sha'awar abin da muke yi sai ya zo yana buga da mu to sai mu ga shi ya zama kawai kamar mutum ne na kafa da na mota ya bi mu sauri duk inda aka je kafin mu kai ya kai yana ta abubuwa to kuma ba kowa zai iya hawan tayar yanda shi yake iya hawa ba saboda shi sa ta yake a kafa kamar yanda masu kafa suke sa mu kuma ba za mu iya wannan ba to sai tunani na ya zo mu na Skype bari mu cira wannan takalmin da yake sa mu ko mu kata ko mu ga zama kai to daga nan ne aka samun canji daga kwallon guragu da ake rarrafe ana bugawa muka koma kwallon da ake buga ta akan dan keke wanda ake kira roller skate amma mu mun mai da shi roller boat to daga nan dai muka fara kuma wannan ya faru tun kusan 1988 aka fara wannan wasan
shekara 2008 kenan
shekara yes haka
kuma
lokacin tara lokacin duka mu da muka fara wasan ban fumu 12 ba to haka dai ake ta fama abuntun daga wasa sai irin ku yan jarida suka ta kara mana karfin gwiwa yau a ganka TV gobe a ganka jarida aji ba a Lagos suka zama to kallo kaga da ake suka ana kallon mu daga nan muka samu karfin gwiwa muka ci gaba har ta kai yanzu labarin da nake gaya maka a kusan jiha 24 ko da 5 ana buga wasan a Najeriya har ta kai gwamnatin tarayya na ce to ni a matsayina na wanda na ji wannan wasa muke da wani club da ake kira lokacin grand handball muka sa masa kafin daga baya akwai wata hakikiyar hukuma ta wasanni da ake kiranta Association of sport of people with disabilities gwamnati ta kafa sai ta yi kwamiti aka ce to ai wannan abin da kamata a bani ni kaɗai nake wahala ba sai aka yi kwamiti daga nan aka sa wasan suna para soka wannan para soka din a taƙaice da turanci ana nufin paraplegic soka ne sai muka cire paraplegic din sai muka yanke kawai para sai zama soka to kaji yanda aka samu aka naɗa mata suna ita wannan kwallo daga nan muka ci gaba gwamnati muka rubuta gwamnati to yanzu ba abin nan muna so a bamu dama mu ji abin da ake cewa gwaji National Sport Festival wasanni na kasa na Nigeria aka ba mu dama muka je su uku daga baya muka ce gwamnati batun da mun je su uku ga abin nan kusan kowanne jiha ana yi na mu ma ba mu dama mu shiga cikin wanda za su yi kyaututtuka da ake na tagulla da azurfa da sauransu wannan lokacin gwamnati da har aka ba mu muka je wasanni har guri uku a matsayin mu na masu cin tagulla wasan da gwamnati ta yarda da shi bayan mun dawo sai na ce to ai ya kamata gaskiya a matsayin mu zauna a kungiya ba zai ba don da gwamnati tana kafa hukumomi na kula da kwallo mu ma wannan wasa namu a mai da shi wasan da yake karkashin hukuma to daga nan ne gwamnati ta yarda da abin da na rubuta mata sai ta mai da mu abin da ake kira Para Soccer Federation of Nigeria wanda hukuma ce kamar yanda ake da na kwallo ake da na kwallon kwando ake da sauran wasanni yanzu haka ofisin mu yana nan a National Stadium na Abuja kuma jihohi da yawa gaskiya lamari suna da kungiyoyi suna da kungiyoyi na jiha wanda wasu ma labarin da nake ba ka yanzu sun ɗauki mutanen ma aiki jihohi da yawa irin su Kano irin su Yobe irin su Gombe irin su jihohi da yawa da har da kasashen kudu na irin su Rivers su Bayelsa su Akwa Ibom da yawa su Kaduna da jihohi da yawa da wanda ba su ji nasu ba su yi hakuri saboda lokaci ne ba na wani lokacin saboda haka daga nan ne Allah ya taimake mu a dai in takaita maka yanzu wannan kwallon muna da masu buga ta a Najeriya dubunnan da ni ba ma san adadin nan ba da zan faɗa ba saboda kusan kowanne jiha aikin kenan yanzu da nake magana da
To wannan abu da kai bayani akan shi hakika abu ne mai ban sha'awar gaske. Kai karatu ne?
Na dan taba wanda zan iya don gaskiya lamari na gamu da rabuwa da iyaye a cikin dan shekaru da ina shekaru na karanta.
To ai Malam Misbahu sai mu ce sai Allah ya kai mu wani makon in Allah ya so za a ji mu dauke da cigaban wannan hira da muka yi da kai. Yanzu a madadin mawakan da suka rera mana waka daga cikin shirin na kasa ba kasawa ba wato Ibrahim da kuma Jibril Jalatu. Da shi kanshi wanda ya dauki nauyin rera wannan wakoki wato Abdullahi Hakilu Jugunu. Da shi kanshi bakon namu Misbahu Lawal Didi. Sai kuma Julie Leathers Gresham wacce ta hada mana sauti kamar yadda aka ji shi. Sai kuma ni Usman Ahmad da na gabatar nake cewa mu zama lafiya daga nan birnin Washington DC. Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa.
To da wannan kuma muka zo ga labaran da suka dauka hankulan jaridun kasar Ghana.
Zan fara sharhin jaridu ne da jaridar da Statesman wacce ta yi kanin labarai mai cewar lauyoyin gwamnati sun kawo ƙarshen yajin aiki da suke yi. Jaridar da Statesman ta ce shugaban kungiyar lauyoyin gwamnatin Francisca Tete Mensa ita ce ta bayyanar da haka a wata hira da ta yi da wata gidan rediyo a birnin Accra. Jaridar ta ci gaba da cewar kungiyar ta samu wasiƙa daga shugaba Nana Akufo-Addo inda ya bayyana aniyarsa ta biya musu bukatunsu bayan ya tattauna da su. Jaridar da Statesman ta ƙara da cewa lauyoyin gwamnatin sun fara wannan yajin aikin ne a cikin watan Oktoba bara biyo bayan gaza biya musu bukatunsu duk da irin alƙawura da tsohuwar gwamnatin NDC ta musu amma duk da haka abu ya ci tura. Sai kuma babban labari da ya mamaye kasar Ghana na tantance waɗanda za a nada su ministoci inda jaridar Delega ta ce chairman committee majalisa mai tantance ministoci da manyan jami'an gwamnati Joe Osei Osu ya ce yana tabbatar da adalci ga duk bangarorin majalisa wanda suke cikin wannan committee sabanin tuhuma da marasa rinjaye suke masa cewar baya ba su daman yin tambayoyi ga masu zama ministan yadda suke so. Jaridar ta ce chairman committee kuma wakilin mazabarar Bekwai ya ce zai ci gaba da yin riko da ka'idojin committee akan tambayoyi da za a yi wa masu zama ministan. Jaridar ta ce chairman ya kara da cewar sau biyu zuwa sau uku kadai ne ya dakatar da wasu tambayoyi wanda yake ganin sun saba wa ka'idojin aikin committee don haka dora masa laifi akan irin wannan zargin wani babban rashin adalci ne gare shi. Har yau jaridar Delega ta bugo a shafinta na farko cewar dan majalisar dokoki mai wakiltar mazabarar Tamale North Alhassan Suyini ya roki gafara ga chairman committee majalisa mai tantance masu zama minista Joe Osei Osu game da bayyana fushinsa a wurin zaman committee don tantance wanda zai zama ministan makamashi. Jaridar Delega ta ce dan majalisar Alhassan Suyini kuma tsohon mai watsa shirye-shirye na gidan radio ya yi amfani da wannan roƙon gafaran ya sake kulla kyakkyawar alaka da shi da chairman committee tantance minista cin biyo bayan zazzafar musu da ya kaure tsakaninsu wanda ya sanadiyan chairman ya dakatar da shi daga ci gaba da tambayoyinsa a wurin tantance ministan makamashin. Idan muka leka jaridar Ghanaian Times za mu ga ta bugo cewar tsohon shugaba John Dramani Mahama ya karyata cewar majalisar ɗinkin duniya ta nada shi maga kujeran haɗin gwiwa a taron muradun karni masu ɗorewa kamar yadda ake yadawa a shafukan zumunta. Jaridar Guardian ta ce a wani sako da ya dora akan shafinsa na Facebook, shugaba Muhammad ya ce sabanin abin da ake yadawa akan shafukan zubuntan an bashi wannan aiki ne cikin watan Janairun shekarar 2016 a lokacin yana shugaban kasa. Jaridar ta ce shugaba Muhammad ya rubuta sakon nasa a shafinsa na Facebook kamar haka: Jama'a, ba ni da wani aiki da Majalisar Dinkin Duniya ta bani. Aiki maga kujera na haɗin gwiwa akan muradun karni masu ɗorewa. An bani shine a watan Janairun bara, sa'annan ina shugaban ƙasar Ghana. Sai kuma jaridar Daily Graphic, wacce ita kuma ta rawaito wani tashin hankali da ya barke tsakanin kabilar Kwankwamba da Basari, wacce jaridar ta kawo labarai mai cewar wannan rigima na ƙara tsami a yankin Tatale, wanda ya sanadiyar rufe makarantu a cikin garin da ke lardin Tatale Sangule a jihar arewacin ƙasar sakamakon wannan rikicin kabilanci. Jaridar Daily Graphic ta ce wannan rikicin ya biyo bayan wata zanga-zanga da wasu matasan Basari suka yi akan tuhuma da suke wa babban sarkin yankin cewar shi ne yasa gwamnati ta zabi dan kabilar Kwankwamba ya zama kantoman lardin. Jaridar ta ce wannan batu da ya fara tamkar siyasa ya fara canza zani zuwa fadar kabilanci. Da wannan muka kawo ƙarshen shirin jaridunmu na Ghana. Baba ya koma kiri sashi Hausa na muryar America.
To madallah, yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika muna.
Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA. Mai magana Aliyu Koyon Bakwai Zakka karamar hukumar Safana a jihar Katsina Najeriya. To ina kira ga shugabanninmu musamman na Afirka da su aiki da dokan nan ta kare haƙƙin yara, musamman idan aka yi la'akari da irin halin da yara suke shiga a ƙasashenmu na Afirka inda ake fama da rikice-rikice.
Ahmadu ne mai fati kofa ta saje ga kibistan Najeriya. BOA kuwa sai mun sako na ga yan marisan Najeriya. Su sani shugaban kungiyar EFCC da sakataren gwamnati mu ba mu san laifinsu ba, don haka wankakku na a wajenmu kamar yadda suke a wajen shugaba Buhari.
Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA America. Sunana Abu Yalo ne tsohona kebe lokal Gambian da ke jihar Sokoto. Kwa yau ina son yi kira ga gwamnan mu na jihar Sokoto, Right Honorable Aminu Waziri Tambuwal. Ya kamata a ce Aminu Waziri Tambuwal kayan mana sakatari na local government. Yau fiye da shekara guda ba mu da sakatari na local government, domin talakawan ba mu san daɗin demokuraɗiyya ba. Domin sai akwai sakatari aka yi mu talakawa ayyuka na ci.
Assalamu alaikum muryar America. Sunana Basiru Mai Cire da Bakuwai. Zaɓe ra'ayi ne suru local government jihar Kebbi tarayyar Najeriya. BOA ina wa Janar Muhammadu Buhari fata alkhairi. Allah ka ba shi lafiya.
To yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma wannan kana takaice.
To a takaice, shugaba Donald Trump jiya Laraba ya bayar da umarnin a gina katanga akan iyakar ƙasar Amurka da Mexico da ke kudu don shawo kan kwararowar bakin haure, yayin da shi kuma shugaban Mexico Enrique Peña Nieto ke sake jaddada cewa ƙasar safa ba za ta biya kuɗin gina katangar ba. Trump ya yi amfani da ikonsa na shugaban ƙasa wajen rattaba hannu kan umarni game da batun bakin haure, yayin da ya ziyarci sashin tabbatar da tsaron gida wanda shine sashin da aka baiwa aikin kula da kan iyakar Amurka. Majalisar Ɗinkin Duniya ta tura wasu jami'ai zuwa Gambia don su taimaka a shirin mika mulki ga gwamnatin daga gwamnatin tsohon shugaba Yahaya Jammeh zuwa ga gwamnati mai zuwa ta shugaba Adama Barrow ya gudana cikin natsuwa, a cewar Dr. Ibn Chambers, wakili na musamman na sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da shiyar Afirka ta Yamma.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa, da Solomon Abu ke bada umarni, sai injiniya mu wannan lokaci wato John Ellison, ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an jima da la'asar a sake jin wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri. Ciki ko har da shirin na Juma'a Ali na Sai Bango ya tsage. Sai an jima.